بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما يندمك الكوري ذا مجدب كراتم أيو كرات اللتاف العبودية درسي نقو مشابيو ومجلسي نقو مشابيو شرند بقي قوة سفر hijirar manzon Allah 1427 wanda ya daidai da 27 ga watan March miladiya 2006 wannan littafi na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah kamar yanda masu bin karatunmu suka sani yana magana akan al-ubudiyya wato zamantowar ka bawan Allah zamantowar ka mai bauta ga Allah wannan matsayi ne da babu wani matsayin da ya kai shi kuma dukkanin addini ya tattara cikin abin da ake kira bautar Allah kalmar bautar Allah ta tattara dukkanin abin da yake addini ne domin abin da ake kira ibada shine abin da Allah yake so kuma ya yarda da shi na ayyuka ne ko na maganganu wanda dukkanin su na zahiri ne ko na batini a wancan karan Ibn Taymiyyah yana mana magana akan abin da yake rage wa mutum matsayinsa na zamantowarsa bawan Allah ya dauki bukatar sa ya nufi wani Allah da ita ya manta Allah wanda shine mas'alatul makhluq roƙon wani ba Allah ba wannan yana tauye wa mutum matsayinsa na kasancewarsa bawan Allah sai kuma yazo yana magana akan bangaren ka dauki bukatar ka ka maida ta ga Allah shine mas'alatul khaliqi to wancan karan mun yi magana akan mas'alatul makhluqi yanzu kuma ya juyo daya bangaren shine mas'alatul khaliqi ka dauki bukatunka gaba daya ka maida su zuwa ga wanda yake mahaliccinka Ibn Taymiyyah yake cewa وقد دلت النصوص على الأمر بمسألة الخالق والنهي عن مسألة المخلوق في غير موضع وتنسي نيبا نيببا بيوبا دداما ما سيوا سنزو ونسكي تتلد أمرني أكن أروك ما هلتشي كما سكي تتلد هني قبل الروك ونأبين أبين هلتا ونمهلوكي fi gairi ma mawdu'in nasi ba a guri ɗaya ba ba a guri biyu ba a gurare da yawa ka qaulihi ta'ala daga ciki akwai fadar sa madaukakin sarki fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab fa idza faragta idan ka gama ibadarka fansab ka kafu ka tsaya ka nutsu domin roƙo ga ubangijinka wa ila rabbika fargab kuma ga ubangijinka shi kadai kai kwadai ko kuma fa idza faragta ya rasulullah idan ka gama gwagwarmayar tabbatar da addini a bayan kasa sakon da Allah madaukakin sarki ya dora maka nauyin isar da shi ka gama isar da shi aikin ka ya kare fansabtu ka kafu wajen bautata masa kamai da al'amarinka gaba ɗaya kuma ya koma kan bautar Allah shi kadai wanda shine a suratul nasr Allah ke cewa fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu idan kaga mutane sun zo sun shiga addini kungiya kungiya ma'ana addini ya gama kammala to ka koma ga tasbihi kana neman gafara ubangiji wa ila rabbika farghab kuma ga ubangijinka shi kadai zaka yi kwadai gabatar da ila rabbika ba a ce fargab ila rabbika ba yana nuna kadaita ka kadaita kwadayinka da sa tsammaninka ga ubangijinka shi kadai. Wa qaulun nabiy sallallahu alaihi wa sallama ibn Abbas, da kuma fadar annabi sallallahu alaihi wa sallama ga dan baffansa Abdullahi dan Abbas a hadisin nan mashhuri na cikin al-arba'un an-nawawiyya, hadisi dogo mai tattare da abubuwa da yawa. A ciki annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya wa Abdullahi dan Abbas a lokacin yana dan kankanin yaro amma yana yi masa tarbiya akan aqida, wanda yana nuna mana cewa wani abu ne da ake da bukata ga uba ko duk wani mai tarbiya mai reno ya tarbiyanci ƴaƴansa ko waɗanda aka jingina masa tarbiyar su, ya tarbiyance su akan aqida, ya nuna musu abinda aqida take nufi. Wannan shine babban aikinsa kuma aikinsa na farko. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake gayawa Abdullahi dan Abbas a lokacin yana dan karamin yaro, idza sa'alta fas'alillah, idan za ka roƙa to ka roƙi Allah, idan za ka tambayi wata bukata ka tambayi Ubangiji, wa idza sta'anta, idan za ka nemi wani taimako fasta'in billah, ka nemi taimako da Allah. Hakanan daga cikin nassukan da suke nuna a maida roƙo da bukata zuwa ga Ubangiji akwai fadar al-Khalil, badadayin Allah shine Annabi Ibrahim alayhi salam, inda yake gaya wa mutanansa cewa inna ma ta'buduna min dunillahi awthanan wa takhluquna ifka innal ladhina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqan fabtagu indallahi rizq, kadai ba wani abu kuke bautawa ba face wasu gumaka, kuma kuna kirkirar kuna kera wasu abubuwan ƙarya kuna cewa su ne Allah kuna bauta musu. Waɗannan abubuwa da kuke bauta ba Allah ba, basu mallakar muku wani abu na arziki ba, wani abu koya yake na arziki. Fabtago inda Allahi rizqa, don haka ku nemi arziki a gurin Allah. Ibn Taymiyyah ya ce walam yaqul, annabi Ibrahim bai ce musu fabtago rizqa inda Allahi ba, sai ce fabtago inda Allahi rizq, bai ce ku nemi arziki a gurin Allah ba, sai ce ku nema a gurin Allah arziki. Aka fara gabatar da inda Allahi din, wanda asalan harshen larabci ko yaren larabci idan aka gabatar da zarf shine wannan inda din, aka gabatar da shi yush'iru bil ikhtisasi wal hasri, abinda yake nuna mana tsokaci ne zuwa ga takaita abun, takaita maganar a cikin shi wannan abun da ake magana a kansa, shi na arziki, abinda zai ci ko ya sha ko makamancin haka, suturarsa, matsuguninsa, abun hawansa, magani lokacin da ba ya da lafiya, da abubuwa da suka yi kama da wannan. Abu na biyu, dole ne ya buƙaci abin da zai ije masa duk wani abin da zai cutar da shi, shine wa daf'i ma yadurruhu, yana buƙatar abin da zai ije masa abin da zai cutar da shi, shi yasa zai yi gida domin ya kare kansa daga zafin rana, ya kare kansa daga iska, ya kare kansa daga wasu miyagu barayi ko wasu masu kama da wannan. Zai buƙaci gwamnati wanda za ta kula da tsaransa, gwamnati za ta buƙaci sojoji waɗanda za su yi gadin mulki, za su yi gadin ƙasa, za su tsare ƙasa daga tashin-tashina da hatsaniya, za a buƙaci makamai domin kare kai. A koda yaushe ɗan adam yana da buƙatar abubuwan nan guda biyu, yana da buƙatar ya janyo wa kansa abin da zai amfane shi, yana da buƙatar ya ije wa kansa abin da zai cuce shi. Wakilal amraini, duk abubuwan nan guda biyu kuma shuri'a lahu an yakuna du'a'uhu lillah, a cikin duk abubuwan nan guda biyu abin da aka shar'anta wa ɗan adam mai wanda yake wa Allah biyayya, shine ya zamana roƙon da zai yi akan waɗannan abubuwa biyu Allah zai roƙa. Fala yas'alu rizqahu illa min Allah, ba zai nemi arzikinsa, cinsa da shansa, in ba daga Allah ba. Wala yashtaki illa ilayhi, ba zai kai kukansa akan wani abu da ya cutar da shi ba. Yana neman ije masa wannan abu sai ga Allah, kamar yadda Allah yake gaya mana halin annabi Yaqub alayhi salam, hali irin na annabtaka, inda yake cewa innama ashku bathi wa huzni ila Allah, innama kadai kadai wanda nake kai kukana gare shi, ina kai kukana na damuwata da bakin ciki na zuwa ga Allah. Kukana na damuwata da bakin ciki na a game da abin da ya same ni na rasa dana Yusuf alayhi salam, kada ina kai wannan kuka ne da korafi zuwa ga Allah. Wallahu ta'ala zakara fil Qur'an al hajr al jamil, al Qur'ani Allah ya fadi abinda ya kirawo da al hajr al jamil, kauracewa amma kauracewa mai kyau, wahjurhum hajran jamila, ya fadi wasfah safha al jamil, haka nan ka kawar da kai ka yi haƙuri, haƙuri mai kyau. Ya faɗi sabrun fa sabrun jamil, kissar annabi Yusuf alayhi salam, haƙuri mai kyau. Waɗannan abubuwa guda uku to Allah ya sifanta su da kyau, alhajru aljamil, asafu aljamil wa sabru aljamil. Wa qad qila, kuma malamai sun ce innal hajra aljamil, wato abinda ake cewa hajrul jamil, huwa hajrun bila adha, ka kaurace ka kawar da kai ba tare da ka cutar ba. Wasafhal jamil, abinda kuma ake kira saf, kawar da kai ko haƙuri mai kyau, safhun haƙuri ko yafiya, bila mu'ataba, ba tare da zargi ba. Wasabrul jamil kuma sabrun bila shakwa ila makhluq, ka yi haƙuri ba tare da kana kai ƙorafinka ga wani abin halitta. Wato abinda Ibn Taymiyyah yake gaya mana, yana daga cikin abinda yake cika ubudiyya, zamantowarka bawan Allah, ya zamana ƙorafinka da kukanka Allah kake kaiwa, kafin ka kaima wani ka kaiwa Allah. Wannan yana daga cikin tamamul ubudiyyati ko kamalul ubudiyyati lillah. Kada ajika kana yawan korafi, kana yawan mita akan wani abu mara daɗi da ya same ka, ka yi haƙuri ka jure, ka yi haƙuri, wannan tilas ne, wajibi ne akan kowane mumini ya yi haƙuri akan abin da zai same shi na baƙin ciki, na bacin rai, na musiba, na bala'i. Wajibi ne ga kowane mumini ya yi haƙuri. Sannan kuma mustahabbi ne ya yi rida, ya yarda da yanayin. Akwai bambanci tsakanin as-sabru ala al-musiba da ar-rida bil-musiba. As-sabru ala al-musiba, wannan tilas ne, kana mumini abinda duk Allah ya kaddara maka ka yi haƙuri. Rashin haƙuri shi ne ma'anarsa ka kai kukan Ubangiji ga waninsa. Wannan yana kora kamalar tauhidi, da zamana baka da as-sabru ala qadarillah. Ar-rida bi qadarillah shine abinda ya same ka na tashin hankali din ko mara dadi, ya zamana baka jin kaikayin a zuciyarka, baka jin kaikayin abun a ranka, baka jin zafin a ranka, ya zamana da wanda ya same ka da halinka kafin, da halin da kake ciki kafin ya same ka, da halin da kake ciki bayan ya same ka, su zama daya. Wannan ba kowa yake samun wannan ba, shi ne ake kira ar-rida bi qada'illah. Ar-rida bi qada'illah, wannan sai manyan waliyai, ka ji kayar da ka gamsu, babu wani raɗaɗi, ba zafi a ranka. To wannan ba, in aka ce wajibi ne, to ba wanda tauhidinsa zai kai labari, to wannan mustahabbi ne, mustahabbi ne. Akwai waɗanda kamar magabata da daman su sukan ce ya Ubangiji, idan na samu yardarka ka yarda da ni, to komai da zai same ni ni daidai ne a wajena. Fal musabu ba'da zalika jalal idza niltu minka alwilda fal kullu hayyin wa kullu alladhi fawqa turabi turab. Dan kai yarda da ni, to komai mai sauki ne, dan komai da ka gani akan ƙasa ƙarshen sa shi ma ƙasar zai zama. To wannan da yawa daga cikin bayin Allah na ƙwarai sun tafi ga Ubangijin su, wannan zuciyar su haka take. To as-sabr wajibi ne a same shi a tare da kowane musulmi. Kada ka dinga kai, ka dinga yawan kai korafi da kwarmato da damuwa da mita akan abin da ya same ka zuwa ga wani mahalici. Walihaza qura ala Ahmad ibn Hanbal fi maradihi, an karanta wa Imam Ahli Sunna wal Jama'a Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala yana kwance yana cikin rashin lafiya, rashin lafiya mai tsanani wanda ta sa shi yana nishi na marar lafiya. Sai aka karanta masa cewa Tawus al-Yamani ɗaya daga cikin manyan tabi'ai, ɗaya daga cikin almajiran makaranta Abdullahi ɗan Abbas, mutumin Yaman ne amma kusan kace rayuwarsa gaba ɗaya a Makka take, saboda duk shekara sai ya zo hajji, shekara 40 yayi bai taɓa fashi ba, saboda haka duk shekara da shi ake hajji a nan Maka a lokacin hajji, ya zo hajji a nan yayi rashin lafiya, a nan ya mutu, aka yi masa jana'iza. Tawus an karanta wa Imam Ahmad cewa yakrahu aninal mari, yana karhanta wato nishi ko kuma nishi na marar lafiya, marar lafiya ya dinga nishi. Tawus yana cewa makaruhi ne, baya son wannan. Sai aka karanta Imam Ahmad shi kuma yana kwance a lokacin yana nishi, wa yaqulu Tawus yana cewa innahu shakwa, wannan nishi kamar kana kai kukanka ne zuwa ga wasu ba Allah ba. Aka karanta Imam Ahmad fama anna Ahmadu hatta mata, Imam Ahmad bai kara nishi ba daga lokacin har ya bar duniya, bai kara nishin rashin lafiya ba har ya bar duniya. Waɗannan su ne waliyan Allah na gaske. Wa amma shakwa ila al-khaliqi fala tunafi sabr al-jami, da aka ce kai haƙuri kada ka kai kuka, to kai kukan ka zuwa ga Allah baya kore haƙurin. Kana iya ka zama mai haƙuri akan abin da ya same ka na musiba, sannan kuma ka kai kukanka zuwa ga Allah, ɗaya baya kore ɗaya. Domin ga annabi Yaqub alayhi salam, ya Allah ya gaya mana ya ce fa sabrun jamil, ba abinda zan yi sai haƙuri mai kyau. Sannan kuma Allah ya gaya mana yana cewa innama ashku basti wa huzni ila Allah, ina kai kukan damuwata da baƙin cikina zuwa ga Allah. Kaga haɗuwar abubuwan biyu ba za su zama matsala ba, wato abubuwan abu ne da zai yiwu. Wa kana Umar radiyallahu anhu, Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu yaqra'u fil fajr bi surati Yunus wa Yusuf wan Nahl. Umar ibn al-Khattab yana karantawa a sallah asubahi, ya karanta Yunus ko ya karanta surati Yusuf ko Nahl. Fa marra bi hadhihi al-aya, a wani karatunsa sai ya shude ta kan wannan ayar, innama ashku basti wa huzni ila Allah, fi qira'ati a cikin karatunsa. Fa baka, sai ya fashe da kuka. Hatta sumi'a nashijuhu min akhir as-subuh, sai da aka ji kukansa, wato abin nan kukansa, karan kukansa daga sahun karshe. Inna ma ashku bathi wa huzni ila Allah. Wa min du'a'i Musa alayhi salam, yana daga cikin addu'ar Annabi Musa alayhi salam, kamar yanda yazo cikin hadisin Abdullah ibn Mas'ud. Wannan hadisi yana nan cikin Mu'jam, yana nan cikin Al-Mu'jam Al-Awsat na Tabarani da Al-Mu'jam As-Saghir nashi da littafin Mu'jam Ash-Shuyukh na Ibn Jumay. Hadisin an rawaito shi da isnadi guda biyu ta hanyar Waqi ibn al-Jarrah da Isa ibn Yunus da Abi Ishaq as-Sabi'i an Abi Wa'il Shaqiq ibn Salama an Abdullah ibn Mas'ud. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace bazan koya maka wasu kalmomi ba wanda Annabi Jibril alayhi salam ya koya wa ya karantar da Annabi Musa yayin da teku ya tsage ya dare musu biyu don su wuce su samu kubuta daga Fir'auna. Malaika Jibril ya koya wa Annabi Musa alayhi salam, yace eh yana so, to shine sai ya karantar da shi Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an وبك المستغاث وعليك التكلان ولا حول ولا قوه الا بك. وانا حديثي المنذري cikin at-targhib wat-tarhib yace isnadin sa jayyid. اللهم لك الحمد يا ubangiji, godiya yabo da kirari da dukkan nau'o'in su sun tabbata gare ka ya ubangiji. Wa ilaikal mushtaka, kuma kai kadai ake kaiwa kuka na abin da zai samu mutum. Wa antal musta'an, kuma kai ne ake neman taimakonka. Wa bikal mustaghath, kuma da kai ake neman agaji. Wa alayka tuklan, kuma gare ka ake dogara. Wala haula wala quwwata, babu wata dabara ko wani karfi da zai tsiratar da mutum illa bika, sai ta hanyar taimakonka. Waɗannan kalmomi su ne Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wa Abdullahi ɗan Mas'ud a mala'ika Jibril ya koya wa Annabi Musa alaihi salam. Abdullahi ɗan Mas'ud ya ce waɗannan kalmomi ban bar faɗarsu ba, ban bar yin wannan addu'a ba tun lokacin da na ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa mu. Shima Wa'il ya ce shima tun lokacin da ya ji Abdullahi ɗan Mas'ud ya faɗi wannan, shima bai bari waɗannan kalmomi ba. Shima Al-A'mash Sulaiman ibn Mihran ya ce shima tun da ya ji wannan kalmomi daga Abu Wa'il bai taɓa barinsu ba, kuma daga yau kan kubarsu. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa bikal mustaghath wa alayka at-tuklan wa la hawla wa la quwwata illa bik. Kaga kenan ash-shakwa ila Allah, kai kuka ga Allah, la yunafi as-sabr al-jamil, baya cin karo da kyakkyawan hakuri da aka ce kai. Ga annabin Allah Musa alayhi salam, Jibril ya koyar da shi, Jibril ya samu koyarwa ne daga Ubangiji, shi kuma Annabi alayhi salam ya koyar da sahabbansa wanda su kuma suka koyar da tabi'ansu. Wa fi du'a allazi da'a bihi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam lamma fa'ala bihi ahlu ta'if ma fa'alu, a lokacin da Annabi sallallahu alayhi wa sallama ya ga irin yadda mutanen Makka Quraishawa suka fuskance shi da kiyayya da kijuna da gaba, suka ki karbar abinda Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo musu da shi na shiriya, ya zamana suna cutar da shi, suna cutar da sahabbansa, ya buƙaci ya fita wasu garuruwa domin ya tallata wannan da'awa ta shi, ko zai samu waɗanda za su karbe ta hannu biyu. Idan suka karbe ta yayin hijira zuwa gare su, ya samu ƙarfi ta hanyar imanin da za su yi har lokacin da Allah madaukakin sarki zai ɗaukaka wannan addini ya shigar da shi garin Makka Quraishawa su karba. a lokacin ya je Taif, amma mutanen Taif sai ba su karbe shi ba kamar yadda yake tsammani, suka cutar da shi, suka sa wawayensu suka jajjefe shi. To a hanyar dawowarsa yana baro Taif, a lokacin an jajjefe shi har ma kafafunsa suna ta fitar da jini saboda jifa da raunuka, a lokacin yake cewa Allahumma ilayka ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'ala an-nas ya arhamar rahimin anta rabbul mustada'afin wa anta rabbi Allahumma ila man takiluni ila ba'idin yatajahhamuni am ila aduwwin fahu amri in lam yakun bika ghadabun 'alayya fala ubali غير أن عافيتك هي أوسع لي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت به الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بي سخطك أو يحل علي غضبك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك. وأن حديثي ما لم يدب أنا ما سروي توشي دقتك أكوى إمام الطبري المؤجم الكبير سلسلر سا تنادي كو بات دون إلا سي مغنر ابن إسحاق محمد ابن إسحاق المطالبي وندما نميسو كي مغنغنو أكان حديثان سا خلاصر مغنغنو ما لمي تقعي تتشن مغنى كمدشي shine hadisan sa a cikin al-ahkam, abin da ya shafi hukunce-hukunce halal ko haram, ko mustahabbi ko wajibi ko makaruhi ko mandubi. Da hadisan da zai ruwaito a nan ba za su kasa martabar hasan ba, hadisi hasan ba. Don hadisi hasan shine karshen mataki na hadisi sahihi, aka tawo hadisi sahihi mataki ne, mafi kankantar mataki na hadisi sahihi shine al-hasan. حديث محمد بن إسحاق حديث ني حسن سيد أنجي فيشي دا تدليس ثم ودا حكا أنا بكاتر سا يا أمبتي لفظ دا يكي نونا ياجي حديث دا قمال منسا دومن أنا غيكا سليد دا سونا يموسو متاني أإسنادي تالد چيوا أبونس يجي سي أمباني دا لفظ دا بزي بيّن چيوا بيجي حديث دا قمال من دا يرويتو دا قوجان سبا وانا شيسكي چيوا تدليس ana ganin ana tuhumar Ibn Ishaq da wannan. Aka ce wannan hadisi gaba daya a dukkan salsalolin da hadisin ya zo da su babu inda Ibn Ishaq ya ce haddathana ko sami'tu ko akhbarana ko wani lafazi da zai nuna ya ji. Yana amfani ne da lafazin an, wanda kuma lafazi ne wanda zai yi ya ji zai yi bai ji ba. To in har yana tallisi ya kamata a samu lafazi da yake yanke yana nuna yaji. Za mu karɓi wannan hadisi daga Ibn Ishaq da cewa yana da tallisi. Saboda me? Saboda ijma'i da aka yi akan cewa Ibn Ishaq a abin da ya shafi sirar Annabi sallallahu to ba ma kawai ka ce tika ba, imam ne, hujja ne, a lokacinsa ba ya shi, wanda Zuhri yana ɗaya daga cikin manyan malaman sira da, amma duk da haka ya yi wa Ibn Ishaq shaida a kan batun ilimin sirar Annabi sallallahu alaihi wasallama. Don haka ne malamai suka ce hadisinsa a sira sahihi ne, ya wuce batun ma ka ce hasan, inda ya shafi wani abu na sirar Annabi sallallahu alaihi wasallama to hadisin Muhammad Ibn Ishaq hujja ne. Ko su Imamu Ahmad da suka yi tawakkufi akan hadisin Muhammad ibn Ishaq sun yi tawakkufi ne akan hadisansa na ahkam, na hukunce-hukunce, ba hadisansa na sira ba. Don haka in muka dubi wannan hadisi, hadisi ne da yake babu wani labari na sirar Annabi sallallahu alaihi wasallama yayin da ya tafi garin Ta'ifa, yana kokarin ya shiryar da mutanen Ta'ifa, yana kokarin ya kirawo su zuwa su karbi sakon da Allah madaukakin sarki ya aiko shi da shi. Don haka al'amari ne na sira, anan kuwa Abdullahi bin Ishaq hujja ne. Don haka wasu malamai sun raunana hadisin, kamar Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya raunana hadisin a takhrijin fiqh as-sira na Ghazali da kuma Dha'iful Jami' as-Saghir a cikin dan littafin, ya ba ku lamba 177, ba haka bane. 1280 ne, ku gyara ba 177 ba, za ka je kai ta duba ba ka samu ba. 1280, sannan ku je ku duba silsilatul da'ifa ta Albani 2900, hadisi na 2933. Ya rauna na hadisin dogaro da raunin da Ibn Ishaq yake da shi, ko kuma dogaro da tadlisin Ibn Ishaq. Ya ce a cikinsa akwai salsalarsa, akwai Ibn Ishaq bai sarraha jinsa, bai bayyana bijinsa ga wannan hadisi ba daga malaminsa, saboda haka ya rauna na shi. Mu za mu karɓi hadisin, saboda hadisin ya shafi sira. Malamai kuma sun yi magana akan cewa hadisin Ibn Ishaq asira sahihi ne, kuma Ibn Ishaq asira hujja. Sannan muka dubi lafuzzan, lafuzza ne wato suna da haske irin na lafuzzan annabci, kalmomin da suke cikin hadisin kansa. Don wani hadisin daga kalmominsa za ka fahimci kai wannan ba larabcin manzo Allah ba ne, daga ka ji larabcin wani haka hade-hade, to in kana da ɗanɗano mai kyau game da larabci, kana da zauki mai kyau, to za ka ɗanɗani cewa larabcin nan ba na manzo Allah ba ne sallallahu alaihi wasallam. Babu wanda ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam fasaha da iya magana, don haka maganarsa ta fita daban. Ko maganganu ake koro, da ranar an jefa wata magana ta annabi sallallahu alaihi wasallama, sai ka ji waka'inta, sai ka ji yadda za ta fito cikin maganar ta zama daban da sauran. Manzo Allah ya yi addu'a, cewa Allahumma ilayka ashku da'afa quwwati, ya Ubangiji zuwa gare ka nake kai kukan raunin ƙarfina, raunin ƙarfina. Kaga shakwa zuwa ga Ubangiji, la yunafis sabran jami'a, wa qillata hilati, da ƙarancin dabarata, wa hawani ala nas, da yadda na zama ba komai ba ga wajen mutane, tunda an biyo shi ana jifansa, kai nake kai wa kukan waɗannan abubuwa. Ya arhamar rahimina, ya mafi jinkan masu jin kai, anta rabbul mustada'afin, kai ne Ubangijin waɗanda suka zama masu rauni, wa anta rabbi, kai ne Ubangijina. Allahu ila man takiluni, ya Ubangiji ga wa za ka bar ni, ila ba'idin yatahajjamuni yatajahamuni, zuwa ga wani na nesa da zai watsi da ni, aw ila aduwwin mallaktahu amri, ko ku zuwa ga abokin gabanta za ka mallaka masa al'amarina, ya zamana komai nawa ya koma hannunsa. In lam yakun bika ghadabun alayya fala ubali, ya Ubangiji ko yaya kai da ni, matuƙar ba hushinka za ka saukan mun ba, to ban damu ba. Wannan shi ne rida ɗin da muke magana, an rida bi qada'illa, ko me za ka yi mun, in dai ba hushi za ka yi da ni ba, to ba zan damu ba. Ghaira anna afiyataka hiya awsau, wato kada dan mutum yana jin shi zai iya taran dukkan wani bala'i saboda Ubangiji, ya kuma roki bala'i, kace ai zan iya, saboda komai ba yanzu, a'a. Shi yasa addu'ar mu'mini, Allahumma inna nas'aluka bala'an hasana, bala'an hasana, ka zama kana addu'a, kada ka dinga nuna Ubangiji rauninka, kada ya jarrabe ka jarrabar da zaka kasa jure mata. Da manzo Allah ya faɗi cewa shi da ya faɗi abubuwa, ya Ubangiji zaka bar ni ga wajen waɗanda ba na kusa da ni ba su dinga kurata, tunda daga Makka yake, danginsa sun ƙi shi, Quraishawa sun ƙi karɓar da'awarsa, ya tafi Ta'if, Ta'if ba Quraishawa ba ne, suna nesa da shi, gari ba gari ɗaya ba, ƙabila ba ƙabila ɗaya ba, can kuma sun koro shi, sun jajjefe shi, ce Ubangiji a gurin na nesa za ka bar ni, shi kuma wanda bai damu da ni ba, ko ko waɗanda suke na kusa amma kuma makiya, komai nawa ya zama a hannu, to kowanne kai ya Ubangiji wannan ba zai bata alaka ta da kai ba, matukar ba hushi za ka yi da ni ba. In lam yakun bika ghadabun alayya fala ubali ghayra anna afiyataka hiya awsa, ya sai da ya Ubangiji ka bani zaman lafiya daga wajenka, ka bani zaman lafiya daga wajenka, wannan shi yafi min yalwa, shi yafi min kwanciyar hankali. Wato ba wai yana son a bashi a hannun waɗannan ba ko a hannun waɗannan, duk da cewa inda hakan ma za ta kasance zai taru wannan abun ya karɓe shi da hannu biyu, to duk da haka dai ya Ubangiji ne na fi son ka bani zaman lafiya. غير أن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت به الظلمات. يا أبنجي إنا نيمان سري دهسكنك دهسكن فسكرك واندهن نيسك يهسكي سبودش. وصلها عليه أمر الدنيا والآخرة واند الأمر الدنيا دلاهرة يجعل يكوتتو سبود ونن من كسريني بنور وجهك an yanzila bi sakhatuka, kada hushinka ya sauka a kaina. Aw ya hilla alayya ghadabuk, ko kuma hushinka ya sauka a kaina, kamar yadda Allah ke cewa man yahdil alayhi ghadabi faqad hawa, wanda duk hushina ya sauka ya fada a kansa to ya halaka, ya gama yawo. Ina neman ka tsare ni kada hushinka ya sauka a kaina. Lakal utba, zan yi ta tuba zuwa gare ka, zan yi ta tuba zuwa gare ka hatta tarza, har sai ka yarda da ni. Wala haula wala quwwata illa billah, ayaw riwaya illa bika, kamar yadda yafi ba'dhi riwayat wadannan su suka fi yawa, wala haula wala quwwata illa bika, babu wata dabara, babu wani karfi da zai iya ceton mutum, da zai iya cetona daga dukkan abin da yake zai dugunzuma min rayuwa sai abinda ka kaddara. Kai ne zaka iya cetona, kai ne zaka iya bani lafiya, kai ne zaka iya bani kwanciyar hankali. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana kai kukansa zuwa ga Ubangiji akan abinda ya faru gare shi, wannan kai kuka nashi baya kore kasancewarsa mai hakuri, mai juriya akan abinda ya samu ya faru gare shi, na al-qada'u wal-qadar. Tabiya ya kawo waɗannan nasussuka ne don ya tabbatar da wannan magana da ya yi ta farko, cewa babu tanafi, babu saɓani tsakanin akan abin da ya san kaddara, sannan kuma ka zama mai kai kukanka zuwa ga Allah akan ya yaye maka abin da kake. Sannan ya ce wa kullama qawiya tama'ul 'abdi fi fadlillahi wa rahmatihi wa raja'ihi li qada'i hajatihi ودفع ضرورته قويت عبوديته له. كلما قوي طمع العبد هو يوش فدايم باوا يكرففا cikin falalar Ubangiji, kwadayinsa da falalar Ubangiji yayi karfi, kwadayinsa da rahamar Ubangiji ya karfafa, kwadayinsa da fatansa ga biyan bukatarsa daga wajen Ubangijinsa suka karfafa. Wa daf'i darurati, kwadayinsa da fatansa na cewa Ubangiji zai ije masa dukkan wata larurarsa, duk sanda waɗannan suka karfafa, qawiyat ubudiyyatuhu lahu, to matsayinsa na bawansa bautar bawan Allah kuma sai ya ƙara yin ƙarfi. Wa hurriyatuhu mimma siwahu, sai kuma ya ƙara samun ƴancuwa daga dukkan wani abin da ba Allah ba. Wato yana ƙara matsanancin kwaɗayi zuwa ga Allah, matsanancin fata zuwa ga Allah na yabi, kamar yadda kwaɗayinsa ga wani mahaluki yujibu ubudiyyatahu lahu, yana gadar da bauta bautar mutumin ga wanda yake kwaɗayi a gunsa. Kamar yadda duk sanda ka zama mai matsanancin kwaɗayi da fata da sa ido akan wurin wani mahaluki, wanda wannan yana ƙara haifar maka da bauta ga wannan mahalukin haka nan ya suho minhu yujibu gina kalbihi an duk kuma sanda kake ƙara fitar da rai daga to a lokacin kuma kake ƙara samun wadatar zuciya daga abin da yake hannun wannan mahaluki. Wannan shine ilaji na kace a lokacin da ka ga wani abin da kake so. Magani na farko, ka yi ƙoƙari ka same shi, idan akwai yiwuwar ka same shi shar'an wa qadara, akwai yiwuwar ka samu abin don shari'a ta yadda ka nema ka samu. Kamar kana neman mace da aure, ka dinga mafarkin wai kana so ka ganka kana tashi sama kamar tsuntsu, kawai kai ka sa ka kwalla faranka kai yaushe za ka ganka kana tashi. Ba haramun ne in za ka iya tashin ka tashi ba, shar'an za ka tashi din, amma kadaran zai yi ka tashin. Haka Allah ya tsarin mutane suna tashi kamar tsuntsaye. Farkon ilajin abinda za ka iya samu, ka yi ƙoƙarin ka yi tahsilin abin in kana mimma yumkinu tahsiluhu shar'an wa qadara. Idan wannan ba ta samu ba, to ka yi ƙoƙari ka zantar da kanka cewa abun ba zai samu ba, wato ka tusa wa zuciyarka fitar da ƙauna daga abin. Shine ya asu, ka sa ya asu a zuciyarka. A duk lokacin da zaka sa ya asin abu, to zaka ji ba yau da gobe, in ka sa ba zaka same shi ba, ka fidda rai, to zai fita daga ranka. Wani zai fita daga ransa, wani ba zai fita ba. Haka ne, wani zai yi ya asu din, ya yi ƙoƙarin ya asu din, kuma zai fidda ran, amma ran abin ba zai fita daga ransa ba. To in ya kai haka ya zama cuta, ya zama maran, zuciyarka tana buƙatar magunguna irin da zuciya, sai ka agaje ta da tauhidi. Domin idan ka bari, cutar za ta dinga cin zuciyar, ya zama na zuciyar gaba ɗaya ta cika, babu komai, ta zama ba komai a ciki sai wannan abin. To a sabili kuma da ka samu abin, za ka iya sadaukar da komai har addininka, saboda zuciyar babu addinin a ciki, kuma abin ya cika maka zuciya. Yasa Allah yake babu kisar annabi, uwar annabi Musa alayhi salam, fa asbaha fuadi ummi Musa fariga in kadat latubdi bihi laula rabatna ala kalbiha litakuna min almu'minin. Lokacin da uwar annabi Musa ta dauki annabi Musa ta jefa shi cikin teku, kamar yadda Allah ya umarce ta tayi, ta sa shi a cikin akwati, ta jefa shi a cikin teku, ta tafi ta kyale shi. Bayan ta tafi, sai ya zama na san annabi Musa ya mamaye zuciyar, babu komai a cikin zuciyar, kamar yadda Allah ya sifanta, fa asbaha fuadi ummi Musa fariga, ya zama na babu komai a zuciyar sai tunanin annabi Musa. In kadat ta kusa ta fito ta yi shela ta bayyana abin da ya faru, laula an rabatna ala kal, ba dan mun daura zuciyarta da tauhidi ba dan ta zama cikin mu'minai. Wato duk sanda zuciya ya zama na wani abu yana ya shiga ciki, yana neman ya mamaye ta, kuma ba a magance wannan ba, to zai mamaye ta, ya zamana kuma tauhidi ya fita. Babu waɗanda suke shiga kiristanci saboda mace, babu waɗanda suke shiga kiristanci ko wani addini, ko su bar nasu addinin saboda kuɗi. Me ya faru ne har suka bar addininsu saboda kuɗi, ko saboda mace, ko saboda muƙami? Saboda yadda san abin ya riga ya mamaye zuciyar, har ya zamana addinin baya da gurbi a zuciyar. Atani hawaha qabla an a'rifa al-hawa
فصادف قلبا خاليا فتمكن كافن san soyayya sai soyayya ta tazo min ta samu zuciya ta ba koma sai ta samu gurin zama ta kankane shikenan sai ya zama na abun ya kai ya wuce magana so ya wuce magana bege ya kai maganar ishqo al-ishqo wannan shine imma an kai matsayin da mutum ma zai iya bautawa abin da yake so ابن القيم اتكين الداء والدواء هو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي يعني ما انا ما قانا الالم والنن إلا الرد الاشق ما كان تتشير سويا تكي هاي فروا أزوجيا يتي مي كلا سلا نياهو سما زي كلا سلا تيهان قوة ما تبكيهم kawai sai makantacciyar soyayya ta sai ta kankare zuciyarsa sai ya sauko ya je gunta ashe kirista ce ce to ba zan baka haɗin kai ba sai ka zama kirista sai ya zama kirista ƙarshe ya zo zai kuma komawa ya hau ya kira sallar ya faɗo ya mutu su'ul aqiba shi ne Ibn Taymiyyah yake cewa gwargwadon yadda faɗayinka da abin da yake hannun wani halitta yakan sanya ka zama bawansa ta ƙarfi da yaji yujibu ubudiyyatahu lahu fayasuhu minhu yujibu gina qalbihi in ka fitar da rai sai ka samu wadatar zuciya kuma ka ji ba ka san abu shi ne cito in abin ya wuce haka to ya zama cuta kuma sai a yi ƙoƙarin tauri a nemi maganinsa in ba haka ba mutum sai ya zama wannan abin da yake so shine ma'buduhu shine abin bautarsa kama qila istaghni amman shi'ta takun nadhirahu kamar yadda aka ce ka wadatu gabarin abin da yake hannun wanda duk kake so sai ka zama sa'ansa daidai wa daida ka ji baka san abin hannunsa sai ka gan ku daidai wa daida ba zai nuna maka wani abu ba wa afdil amman shi'ta takun amirahu kwaren ya kyautar ka ga wanda ka so sai ka zama sarkinsa sai ka zama sarkinsa al-insanu abdul ihsan in zaka bautawa in zaka kyautata wa dan adam sai ka mallake shi wahtaj ila man shi'ta takun asirahu ka nuna buƙatar ka ga wanda kake so ga wanda ka ga dama to sai ka zama dan fursuna a hannunsa sai ka zama dan fursunansa sun kawo shi da sigar maganar da sigar saji'i sun za ku ga maganar masjua ce amma tana tare da ma'anarta takun nazira takun amira takun asira kalmomi ne ga san suna tafiya daya amma kowace kishiyar daya ce فكذلك طمع العبد في ربه تو هكا نما لوكاتين دا كوداينكا زي قلبي cikin game da ubangijinka warja'uhu lahu da fatanka da kake amaninka a wajensa yujibu ubudiyatahu lahu to kuma shi ma haka zai wajabtar da zamantowarka bawansa wa iradu qalbihi an talabi min Allah kawar da zuciyarka mutun ya kawar da zuciyarsa baya da bukata a gurin Allah warja'i lahu baya da fata a gurin Allah يوجب انصراف قلبه عن العبودية لله وشي ما وانن سي زما زوجيه سي تما تاي نيسا تا كوان دا كي تا كو دا زمن توا باي واغا أبنجي لا سيما من كان يرجو المخلوق ولا يرجو الخالق وسمى ما وان دا زي بر الله كما يقوم اينا نيما قولون واني هو كبر الله بك نيما قولون كما قوابا وان دا شي ما وانن ينا لجي مكا متاكين عبودية rufaye suna cewa ba a roƙon Allah ba sai ka roƙe shi ba ai yana sai ya san me kake ciki ba sai ka roƙe shi ba hasbi min su'ali ilmihi bi hali wacin da ya san halin da nake ciki ba sai na roƙe shi wannan ya ishe ni annabawa suka yi ta addu'a alqur'ani cike yake da addu'ar annabawa da suke yi
harisan manzo Allah cike suke da addu'o'in da annabi yake yi zuwa ga Allah. Akwai matakin da ya kai na waɗannan mutanen? Babu. To rashin komawarsu da bujira bukatunsu ga Allah, wannan yana rage zamantowarsu, yana rage ubudiyarsu ga Allah. Wannan matsayi na zamantowarsu bayan Allah yana ja da baya. To kuma ballantana su ƙi roƙa a wajen Allah, su koma suna roƙa a wajen makhluk, su ƙallafa zuciyarsu a gurin wani makhluk. Kamar yadda muka karanta a baya, yadda Ghazali, Allah ya ji kansa a cikin Ihya Ulumuddin, yake ba da irin wannan tarbiya, cewa ka zauna a masallaci kawai, ba kai ba wata sana'a, kawai kai ta bautar Allah, mutane za su ji tausayinka su baka abinci, kada ka fita, kada ka je ko ina, in ma kana da shi to ka rabar, kada ka ajiye. Wannan shine tawakkali. Mun yi maganar wannan a baya, wanda kwata-kwata yana sabawa abin da yake shiriya ta Ubangiji, shiriya ta Annabi sallallahu alaihi wasallam. La siyama man kana yarju al-makhluqa wa la yarju al-khaliqa, musabbaba wanda yake fata, yake sa rai a gurin wani mahaluki, ba a gurin Allah ba, mahalicci. Bi haythu yakunu qalbuhu mu'tamidan, ta yadda zuciyarsa gaba ɗaya zai rataya ta, imma ala ri'asatihi, ko dai zai rataya ta da matsayinsa, shi ai shugaba ne, saboda haka shugabancinsa zai iya saman masa da komai, baya tunanin Allah, shugabancinsa kawai. Ko kuma junudihi, ai yana da sojoji, yana da 'yan sanda, yana da masu gadinsa, yana da 'yan sandan sa kai, saboda haka su ne za su yi masa komai, ba ruwansa, baya tunanin ya roƙi Allah. Ya aje masu gadi a ƙofar gidansa da karnuka, baya tunanin ya roƙi Ubangiji ya kare shi, sai Allah ya kawo waɗanda za su kashkashe masu gadin, ko su ɗaɗɗaura masu gadin, su harharba karnukan, su je su same shi a cikin inda yake. Wani kuma yana can, ba karnukan, ba masu gadin, kuma yana bacci har da mafarki, ka hankalinsa kwance, Allah ya kiyaye shi. Bi haythu yakunu qalbuhu mu'tamidan, imma ala ri'asatihi, ko dai ga shugabancinsa, wa junudihi, ko sojojinsa da rundunarsa, wa atba'ihi, ko mabiyansa, wa mamalikihi, ko bayansa, lokacin da ake da bayi, wa imma ala ahlihi, ko iyalansa, danginsa, kabilarsa, ƴaƴansa manya-manya, masu mukamai can da can, saboda haka su kadai sun isa su biya masa bukatunsa. Wasiqahi, ko kuma abokansa, yana da abokai a ko'ina, duk inda ya je yana da abokai, sun isa su biya masa bukatunsa. Wa imma ala amwalihi, ko Allah ya ba shi dukiya, dukiyar nan tana iya taibiya masa duk bukatunsa, wa zakairi, da taskokin da ya aje na wadata. Ko kuma imma ala sadatihi, ko ya kwallafa ransa da zuciyarsa ga shuwagabanninsa, yana da ogogi, wa kubara'ihi, da iyayen gidansa, manyansa, kamalikihi, bawa ne yana ganin akwai wanda yake mai mamallakinsa, wa malakihi, ko kuma a'a yana da shugaban kasa, ko yana da gwamna, ko yana da minista, shikenan baya da bukata sai a gurin waɗannan. Wa shaytihi, ko ɗan dubansa, wa makhdumihi, ko bawansa da yake masa hidima, wanda shi yake wa hidima kai, wa makhdumihi, ko wanda yake wa hidima, wa ghairihim, da ire-iren waɗannan, mimman huwa qad mata aw yamutu, ko dai baya duniyar, ko kuma zai mutu, ko wanda yake ya mutu, kamar wanda zai kwallafa rai ga shehinsa, ya rataye hoton shehinsa, shi ne zai ba shi kariya. In babur ne ya sa shehi, in mota ce ya sa shehi, in gidansa ne ya sa shehi, in kantinsa ne ya lika shehi, shehi zai kare shi, shehi zai ba shi kariya daga hatsari, zai ba shi kariya daga barayi, zai ba shi kariya daga tasgaro da hasara a kasuwancinsa, duk shehi zai masa wannan, ko shehin mai rai ne, ko shehin ya mutu, in ma mai ran ne kuma makomarsa dai zai mutu. Zamana ya kwallafa zuciyarsa a nan, akwai wanda ya liƙa shehi a jikin babur ɗinsa,
yazo zai tafi nace to kai yanzu wa zan ce ya kiyaye ka Allah ko wannan shehin yace kai ai gara ka ce shehin wallahi abin da yace gara ka ce shehin mun fi kusa to irin wannan tarbiyyar tana nan to in ba haka ba me yasa ya matsalo da shehin kusa da shi ina ga Allah ya danka ko ya danka an ce masa duk ayyukan Allah irin waɗannan ya tattara ya danka shi to ka je gurin wa kuma ba zahili bane tare muke karatu da shi wani jahilci za ka abin nan ya san me yake yi na ba shi wani littafi ko na Ibn Taymiyyah ne ya karanta ya ce littafin ya girgiza shi amma a kafe yake ba dan ya kafu ba da ya tuffuki shi wannan bala'i har ina قال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت كدوغلا غا وند يكي رايي وند بايا بيتي على الحي كوي با سيتي الذي لا يموت كاغا الله كينا دومين الحي الحياه تا اوبنجيدي حياه تا اوبنجيدي تتي كمالا تا رايوا لأنها لم تسبق بعدم ولا يأتي عليها فناء وانا اتشي كمالا تراي ومنا دي مو ما سريني ألا ما مريني أما لا يومو سبقت بعدم دا باكي أي دا باكا ساميكا كاقرا يوكا أكوي دا رشن تا ديگا باچيتا أكوي رشي ديگا باچيتا سنن كما تلحقها فناء ka karshe kuma za ka mutu amma banda ubangiji fa hayatuhu lam tusbaq bi adamin wala yalhaquha fana sai sa Allah ce wa tawakkal ala alhayy da ya tsaya nan sai ka ce har shehi zai shiga to sai ka ce allazi la yamut a nuna shehin da ba ya mutuwa babu wa sabbi bi hamdihi kuma ka yi tasbihi tare da gode ubangijinka wa kafa bihi بذنوبي عباده خبيرا كما شيء أبنجني شيء كأي يا إتي لا برتا وما ينسى إلى اللي فكر دسكي فكرنا
وكل من علق قلبه بالمخلوقين أن ينصروه أو يرزقوه أو أن يهدوه خضع قلبه لهم وصار فيه من العبودية لهم بقدر ذلك وإن كان في الظاهر أميرا لهم مدبرا لأمورهم متصرفا فيهم فالعاقل ينظر إلى الحقائق لا إلى الظواهر فالرجل إذا تعلق قلبه بامرأة ولو كانت مباحة له يبقى قلبه أسيرا تحكم فيه وتتصرف بما تريد وهو في الظاهر سيدها لأنه زوجها أو مالكها ولكنه في الحقيقة هو أسيرها ومملوكها ولا سيما إذا علمت بفقره إليها وإشقه لها وأنه لا يعتاض عنها بغيرها فإنها حينئذ تتحكم فيه تحكم السيد القاهر الظالم في عبده المقهور الذي لا يستطيع الخلاص منه بل أعظم فإن أسر القلب أعظم من استعباد البدن فإن من استعبد بدنه واسترق وأسر لا يبالي إذا كان قلبه مستريحا من ذلك مطمئنا بل يمكنه الاحتيال في الخلاص وأما إذا كان القلب الذي هو ملك الجسم رقيقا مستعبدا متيما لغير الله فهذا هو الذل والأسر المحض والعبودية الذليلة لما استعبد القلب وعبودية القلب وأسره هي التي يترتب عليها الثواب والعقاب
wa kullu man allaka qalbahu bil makhluqina an yansuruhu, wanda duk ya rata zuciyarsa ga wasu mahalukai akan su za su taimaka masa, aw yarzuquhu, ko su za su azurta shi, aw an yahduhu, ko su za su shiryar da shi, khaba'a qalbuhu lahum, to zuciyarsa ma sai ta risina ga waɗannan mutane, wasara fihi min al-ubudiyyati lahum biqadari zalika, gurgudan yadda shi ya risina ma waɗannan, gurgudan yadda zuciyarsa za ta risina ma waɗannan, gurgudan abinda za a samu na ubudiyya, na bauta a zuciyarsa game da waɗannan mutane, in ya zurfafa zuciyar ma ta zurfafa, ubudiyyar ma kuma ta yi zurfi, in yana baki baki tana baki baki, in ya tsakiya tana, in ya zurfafa tana haka, wa in kana fi zahiri amiran, ko da kuwa a zahiri ka ganshi kamar sarki gare su, mudabbiran li umuri, shi yasa Ibnu Taymiya yake cewa hatta sarakuna suna zama su ne kamar bayi ga waɗanda suke yi wa sarauta, dan sarki kullun waɗannan da suke gefe da shi kokari yake kankane kada su yi masa tawaye, kada su yi masa bore, kada su tashi hankalinsa, saboda kullun kokari yake ya samar da abin da zai yarda da su, haka nan in soja ne, in sojoji ne gare shi, in yan sanda ne tare da shi, kullun gudu yake su yi masa bore, don haka kullun sa'ayinsa ya zai jawo su tare da shi, ya zai jawo su jikinsa, ya zai biya musu bukatunsu, kaga a zahiri ana ganinsa shi ne sama, amma kuma ya dawo yana musu hidima, ya dawo masa yana musu hidima, ya ce dukkan wani mai sarauta hidima yake yi wa talakawansa, khadim ne fil haqiqa. Yace wa in kana fi zahiri amiran lahum, ko da a zahiri za a ga kamar shi ne sarkin su, mudabbiran li umurihim, shi ne mai tsatsara al'amuran, mutasarrifan fihim, shi ne mai tasarrufi, mai jujjuya al'amuran su, fal aqilu yanzuru ila al haqa'iq, shi mai hankali kullun yana duban abu a haqiqanin yadda suke, la ila zawahiri, ba a zahirin su kawai sama sama yake kallon su ba, kullum mai hankali ba kallo yake yi wa abu sama sama ba, yana kallo can ciki mai yake kunshe da shi. Ibn Taymiya ya kawo misali ya ce farrajulu, kamar mutum idza ta'allaka qalbuhu bi imra'atin, idan zuciyarsa ya kwallafa ransa, zuciyarsa ta kwallafa ga wata mace, walau kanat mubahatan lahu, koda wacce ta halatta gare shi ce kamar matarsa, in ya riga ya makalkala zuciyarsa gare ta, yabqa qalbuhu asira, to shikenan zuciyarsa za ta zama yar fursuna, tahkumu fihi wa tatasarrafu bima turi, matan nan ita ce za ta yi dinga hukunci a kansa, tana jujjuya shi yadda take so, wa huwa fi zahiri sayyiduha, a zahiri kamar shine sama da ita, shine shugabanta, li annahu zawjaha, dan shine mijinta, ana ganin shine sama da ita, aw malikuha, in bai wace kuma ana ga shine mai ita, shine ubangijinta, amma kuma shi gaba ɗaya zuciyarsa ta ta'allaka da ita, ta cika da santa, za ta dinga jujjuya shi, walakinahu fil haqiqati huwa asiruha, amma a haqiqa shi fursunanta ne, wa mamlukuha, kuma bawanta ne, la siyama, musamman ma idza alimat bi qasqarihi ilaiha, in ya fahimci, in ta fahimci yana da bukata zuwa gare ta, wa ishqihi laha, yana da mataccen subatacciyar soyayya game da ita, wa annahu la ya'tadu anha bi ghayriha, kuma ba zai iya musauya wata ba, ta fahimci haka, to ai shikenan, kuma sai ta sa masa akala sai inda ta ja, fa innaha hina izin tatahakkamu fihi, to daga wannan lokacin kuma fa za ta dinga jujjuya shi, an ce tahakkum, a jujjuya mutum ba yadda yake so ba, za ta jujjuya shi ba lalle yadda yake so ba, yadda ita take so, tahakkumu sayyidil qahiri, kuma za ta dinga jujjuya shi, jujjuyawar shugaba kuma mai karfi, azzalimi kuma azzalimi, ya a ce kana hannun shugaban da ya fi ka ƙarfi kuma azzalimi ne kuma ya fanci kana da bukata gunsa, ya wani irin jujjuya ne ba zai maka ba, to haka za ta jujjuya shi fi abdihil makhuri, yadda zai jujjuya bawansa wanda ya fi ƙarfinsa, allazi la yastati'u al-khalasa minhu, kuma bawan da ba zai iya guduwa ba, ba zai iya kubuta ba, bal a'zam, kai za ta jujjuya shi fiye da yadda wannan shugaba mai ƙarfi azzalimi zai juye bawansa, ita za ta yi masa fiye da haka ne ko ba haka bane, a zahiri kuma ana ganin shi ne sama da ita, to mai hankali shi yana kallon hakikanin abin ne, ba zahirin yake kallo ba, yana ba abin yake kallo sama-sama ba, yana kallon abin ne a hakikanin sa mai ya kunsa. Fa inna asral qalbi, ya ce wannan shi ya fi girma, ya ce da wannan shugaba azzalimi ƙarfa da yake jujjuya bawansa yadda yake so, sai ya ce waccan mata sai ta fi juya wannan mijin nata, mai irin wannan matacciyar zuciyar yadda take so fiye da yadda wancan zai juya bawansa. Shi ne Ibn Taymiyyah yake gaya maka saboda me ya faɗi haka, fa inna asral qalbi a'zam, a kama zuciyarka ta zama yar fursuna, wannan shi ya fi girma, ministi ibadul badan, akan a kama jikinka ya zama dan fursuna, shi wancan jikin yake jujjuyawa amma zuciyar ai ba ta ta'allaka da shi ba, fafutuka yake da zai samu inda zai kubuce fut zai gudu, amma kai a kulle kake a daure kake, domin gaba ɗaya ka hada bukatunka ka hada ka cika zuciyarka da ita, saboda haka baka ganin akwai mafita in ba ita ba, saboda kai ba inda zaka, amma shi bawan wannan da zai samu fita zai tsaye, kaga ashe a kama zuciyar ta zama fursuna ta fi tsanani akan a kama ka a matsayin gangar jiki a sa ka zama dan fursuna. Fa inna man istu'bida badanuhu wasturika wa usira, mutumin da za a kama a bautar da jikinsa ya zama bawa kinni gaba da baya, wa usira a sa shi a sasari ya zama dan fursunan yaki, la yubali idza kana qalbuhu mustarihan, matukar zuciyarsa a sake take a yalwace take ba zai damu ba, ba zai damu ba, idza kana qalbu mustarihan min zalika, zuciyarsa a huta huta ita ba a yi mata wannan bautar ba, mutma'innan zuciyarsa a natsa take ita babu wannan, bal yumkinu al-ihtiyalu fil khalas, shi zai iya yin dabara tunda zuciyarsa a sake take, don haka zai tsaya yi tunani yayi dabara ya kubuta, sabanin wanda zuciyarsa ce aka mallaki, to shi wannan ai ba ya da abin da zai yi tunanin, zuciyar da za ta taimaka masa ga tunanin ita ce asira, ita ce a kurkuku. Wa amma idza kana alqalbu alladhi huwa malikul jism raqiqan musta'badan mutayyaman li ghayrillah, amma idan ya zama na zuciya, wanda zuciya ita ce ke da sarautar gangar jiki duka, raqiqan zuciyar ta zama baiwa, musta'badan an bautar da ita, mutayyaman li ghayrillah zuciyar ta zama tana mai makahon so ga wani Allah, tana makahon so shine at-tayyim, wato ya zama na zuciya abin nan san ya zama na makantacce, baya ganin komai sai wannan abin da yake so. Fa hadha huwa dhillu wal asru al mahd, wannan shine kaskanci, shine kuma cin mutum a matsayin fursuna, an tsar fursuna. Wal ubudiyatu dhalila limasta'bada al qalb, kuma ya zama bauta ta kaskantar da kai ga wanda ya bautar da zuciyar. Ibn Taymiyyah bai gama wannan magana ba, zai yi ta yin ta, wala Allah ma karatunmu na gaba duk a cikinta za mu kare, saboda ganin kurewar lokaci dole mu tsaya a nan, a karatu na gaba insha Allahu za mu ji inda Ibn Taymiyyah zai dire da mu a wannan bayani nashi da yake yi na cewa idan kana so ka zama cikakken bawan Allah gaba da baya, ubudiyyarka ta zama kamila, sai zuciyarka ta zama gaba daya ba ta da wani wani Allah da ta mayar da al'amuranka da bukatunka zuwa gare shi. Allah madaukakin sarki ya yi mana gamdakatar, Allah madaukakin sarki ya ba mu karfin zuciya irin wannan, Allah madaukakin sarki ya sa mu cikin waɗanda za su zo ranar gobe kiyama da aiki na gargaru da kuma zuciya wacce take lafiyayya. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Menene hukuncin wanda idan yayi addu'a sai ya shafa hannunsa a fuska da sauran jiki? Kuma menene hukuncin wanda idan aka gaisa da shi sai ya shafa hannunsa a kirji? Shafa hannu bayan addu'a a fuska ya zo cikin wasu hadisai kamar hadisin Abu Dawud, wanda wasu daga cikin malamai kamar Ibn Hajar ya inganta shi a cikin Bulughul Maram, to amma hadisin da'ifi ne, kai hadisi ne ma munkar ba ma da'ifi ba, hadisi ne mai rauni kwarai da gaske. Babu wani hadisi na Annabi sallallahu alaihi wasallama da ya inganta game da shafa fuska bayan addu'a. Ya inganta a daga, amma shafawar wannan bai inganta ba. Shi yasa Al-Izz ibn Abdussalam, wanda ake wa laqabi da sultanul ulama, yana cewa la yamsahu wajhahu illa jahil, ba wanda yake shafa fuskarsa bayan addu'a sai jahili, ma'ana wanda ya jahilci cewa babu ruwaya sahihiya da ta zo akan wannan. Ibn Arafa, ɗaya daga cikin malaman malikiya ne, shi da kansa yana cewa shafa hannu bayan addu'a bid'a ce. Ala ayyi halin bai tabbata a hadisi ingantacce daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba. Haka nan shafa kirji ko jiki bayan an gaisa da mutum, wannan ma bai inganta daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba, saboda haka barinsa shi yafi. Yana ce ina son sanin raka'o'i 12 waɗanda yazo a hadisi za a gina mutum gida aljanna, wato idan yayi su, sune ar-rawatib, sune abinda ake kira rawatib, raka'o'i 2 kafin azhar, 2 bayan azhar, 2 bayan la'asar, 6 kenan, sai 2 bayan maghrib. Kafin maghrib akwai sallah amma ba ta cikin rawatib, ta bayan maghrib 8 kenan, sai kuma 2 bayan sallar kafin isha'i, sai 2 bayan isha. Akwai sabani akan wasu raka'o'in da suka zo daga Annabi sallallahu alaihi wasallama. Akwai waɗanda suke shigar da, ba sa shigar da na la'asar, suke shigar da raka'atai al-fajri a matsayin ta 12 din. Ala ayyi halin waɗannan su ne rawatib, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallama yake yi, amma banda ahalin tafiya. A halin tafiya Annabi baya rawatib, abinda yake yi kawai su ne raka'atai al-fajri, ita ce yalzimta, ita ce sallar da yalzimta da sallar witri, amma sauran rawatib baya yin su a cikin halin tafiya. Wannan kuma yace yana so a kara masa sharhin kalmar nan ta Isa, shi ta sai a yi rubuta ta Isa Abdul Khamila. Khamila ita ce dan gona, dan lambu, wanda yake bawan wannan lambu ko gona ko gidan gona ya halaka, wanda shine karatun da muka yi a wancan satin, wanda nace amma lafazin Khamila bai zo a ruwaya ba, abinda ya zo a ruwaya Al-Khamisa. Al-Khamisa kuma ita ce taguwa, ita ce riga, wanda nace kuma tayu shi kansa Ibn Taymiyyah Khamisa din ya rubuta ba Khamila ba, domin a sharhinsa Khamisa din ya fada, wanda yake nuna a hadisin da ya kawo ma Khamisa ne. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.
Allah ya kare mu daga sharrin makiya. To yau rana ce ta 19 ga watan Safar, hijira ta manzo Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, shekara 1427, kuma a cikin baka bracket 19 ga watan March 2000 da shida a kalandar yan mission, kalandar turawa, kalandar alakakai, wadda yawanci ita muka fi kiyayewa. Muna kuma manci tamu kalandar namu lissafin namu kididdiga ɗin. To abinda ɗan uwa ya sanar da ku kuka ji yanzu zan yi magana kai haɗari da illa da bala'in zina ko zinace-zinace a uzubillah da kawalci da abin da ke da alaƙa da haka. Ko shakka babu, zina na ɗaya daga cikin manya-manyan laifuffuka, na daga cikin manya-manyan kaba'ira waɗanda ba ma wai mutane masu hankali waɗanda aka ɗora mana ɗawainiyar bin Allah ba, hatta dabbobi, akwai cikin dabbobi da ke ƙyamar zina, dabba wadda babu ainihin ibada a kanta. Tattabara, kalli rayuwarta da kyau, idan namijin tattabara ya fahimci cewa wancan matarsa ce, misali a duniyar tattabari, to za ki iske baya sauran kowace daga cikin sauran tattabari. Kuma tattabari namiji in yana da tattabara ɗaya, to yakan mai da hankali ne kan wannan guda ɗayan, ba ruwan shi da sauran tattabari mata. Kenan nan kaga hatta a duniyar dabbobi an sami masu hankali da suka fi daga cikin mutane hankali kenan, tare da babu ɗawainiyar ibada akan dabba. Sannan kuma kafin mu je jama'a, nasosin da muke da shi, kafirai da kansu sun gane illar zina, ba mai kusanta ta sai mutum mara mutunci mara ƙima. Ka ɗauki misali ɗaya daga cikin ƙasashe na duniya a yau, in aka ce mutum wani lalatacce ne mai bin mata ne, ba a ba shi dama ya shugabanci. Shekaru kamar bakwai da suka wuce an yi wani ɗan takarar shugaban ƙasa a Amerika, Mr. Gary Hart, ya yi ƙoƙarin jam'iyyar Democrat ta tsaye da shi ɗan takara, jam'iyyar su Jimmy Carter, wacce suke gasa da jam'iyyar ɗan ta'adda Bush, ɗan Bush, jikan Bush, bushawa uku masu haɗari da sharri ɗan ta'adda. Amma sai suka ce ba za mu tsaye da Gary Hart ba, saboda ana tuhumarsa da rashin kamun kai. Suka ce ai an gan shi da wata yarinya mai suna Donna Rice sun shiga otel. Arna suke sun san illar zina, waɗanda ba su da addini katattun ɗan iska ne, amma sun san zina iskanci, saboda wannan wanda ke da Qur'ani a hannu da hadisi da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mr. Zenko Suzuki wani mutum ne da ya taɓa riƙe muƙamin Prime Minister a Japan akan tuhumar zina, sai da ya miƙa takardar barin aiki. Su kenan fitaccen ɗan ƙwallon nan da aka ce ya musulunta, Mike Tyson, kusan abin da ke shi kurkuku kenan wannan tuhuma ɗin. Shugaban da ya riƙe Amerika kafin ɗan ta'addan nan na Bush, Clinton, ai kun san abin da ya faru, inda kuna sauraron labarai, shi da wata yarinya Monica Lewinsky, wadda ta je kusan aikin yau ƙasa hidima ne a ainihin White Capitol, abin Bush House ko kuma White House Amerika, saura kiris firarsa kujerarsa, aka ce ya ɗa shi da ita. Kaga da an gan shi tare da matarsa ne Hillary Clinton, ba wanda zai damu abin har ma ke sun san haɗarin wannan abu da sharrin abu. Margaret Thatcher arne ya ce ta yi shugabancin Ingila, tana cewa a wata hira da aka yi da ita, ta ce aisu sun gane kurakuransu, inda mace bata zauna ta tsare mutuncinta na kula da tarbiyyar mutane masu tasowa a gida ba, ta ce mun turo su waje, yanzu bala'in ya mana ga 'ya'yan shagonan birjika waje. A 2004 kawai, shekaru biyu a Ingila kawai, aure ya mutu ɗaiɗaiɗai guda 67,000 a wani shekarar kawai. A Amerika duk shekara ana haifan 'ya'yan zina miliyan guda. Yaron da ya fito kan titi ne sun bai san ubansa ba, misali wani zai in yi runtun mabin daga kan mai uwa da bawa zai zai. Wai wannan ɗan uwa masu girma kaɗan kenan daga cikin waɗanda su ce kafaran ne sun san illar abin nan, saboda sana mu da muke da littafi a hannunmu, mu da muke da Qur'ani, littafin da Allah ya kira shi haske, misali Allah ya kira Qur'ani haske a cikin suratul nisa yace ya ayyuha an-nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubina musakum kudha misali a cikin suratul shura yace wa kadhalika awhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu wa lil iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim nur 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 مثال في سورة التغابن يتي فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير الله يتراك واني حظ مدى مسيح دولنا حظك كافرين دبا وقصودا حظك فقانوا حظك إلا الزنا أتيكم أنا فامتكم وصمه فإنا لله وإنا إليه راجعون كيو سمى فاراتك اللبسة قدا قدا مالذي سيكو قد يسو فصر ويمي أكي نفي بزناني musamman akwai a sheik dr abdullah hilali wanda majalisar fiqh ta duniya ta dora masa nauyin research ya yi bincike akan meye zina da kuma hukumar da ke tattare da haka ya dinka rubutun littafi mai dan korin bango na so a ce cikin littafi yana an binciko ban samu ganin littafin ba da wata kin na zakulo abun da suka fi haka kila zurfi to ban dai gani ba wannan cikin abin da rike ne da karu da zama a baya a kokari ya bari ne zuwa da cewa zina akwai definitions daban-daban da malamai suka bayar amma abinda duk suka amince da shi shine ainihin shigar da al'aura cikin al'aurar da bata halatta ba a dalilin aure ko mallakan hannu bisa shartun da aka dauko daga littafin Allah da sunnar manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wannan mummunan aikin kenan.